الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ƴan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan wuri mai tarin albarka, ɗakin Allah shine masallaci. Yau dai talata 5 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1433, wanda ya dace da 24 ga watan 7 miladiya 2012. Mai tambaya ta farko yake cewa, tambaya ta ita ce, ya halatta abin mai shan giya sallah ko yana caca ko yan zina? To, abin da ya kamata mu fara sani shine, duk wanda sallarsa idan ya yi shi kadai ta yi, to ya halatta abin shi sallah. A gane wannan gabar, duk wanda idan ya yi sallah ta yi shi karan kansa, to idan ka bi shi sallah kai ma sallah ka ta yi. Illa iyaka, abinda malamai suka ce, duk wani mutum mai bayyanar da sabon Allah kuma yanayinsa baya jin kunya, to bai dace a saka shi zama limami ratibi a wajen al'umma ba. Akwai limanci na wucin gadi, kila limami baya nan, sai ya zamo a cikin masallacin an fahimciwa ne shi ya fi kowa fahimtar hukunce-hukuncen sallah, kama daga hukunce-hukuncen da yadda zai karanta Alƙur'ani da sauransu. To, sai ya zamo kuma shi ne koma da bayan kowa a wajen kyawun ɗabi'a da kame mutunci. To, wannan a iya saka shi a wannan limancin na wucin gadi ya yi. Amma shan giyar mai shan giya ko cacar mai caca ba za ta sanya a ce Allah ya ki karɓan sallarsa ga baki ɗaya kwata-kwata ba, tare da cewa akwai athar da yake nuna idan mai shan giya ya sha zai yi kwana 40 ba a karɓi sallarsa ba. Ban san ingancin wannan athar ɗin ba. To, amma koma menene, akwai lokacin da zai zamo kuma ba a cikin giyar yake ba, dan zai yi wahala ƙila ya zamo a cikin giyar, dama zai zo ya limanci. Abin da nake so in ce, an samu daga cikin magabata can-can wanda ya zamo limamin al'umma kuma yana shan giya, wani lokacin ma zai zo a cikin giyar. Kwai ran da ya zo ya yi masa limancin sallar asuba raka'a 4, da ya juyo sai ya ce, ko in ɗan ƙara muku? Suka ce, ai, ta isa haka. To, saboda haka dai akwai hali da dole haka za ta iya kasancewa, amma idan ya zamo a saka shi limami ratibi, to wannan shine abin da ba a da bukata. Allah ya yi masu wannan su daina. Ali, wannan yake cewa malam mu ma'aikata ne a dutse, amma masallacin mu amma asalin mu dan Kaduna ne, ma'ana ina so ce yan Kaduna ne. To, anan in muna dutse kasaru za mu dinga yi ko cikawa? A nan muke kwana 5 mu je wukiyar gida. To, domin ku fita daga saɓani sai ku dinga cika sallar ku a ko'ina. na farko Kaduna shine gidanku dama mutumin da yake wurin mazaunin sa inda matarsa take iyalin sa idan mai iyali ne in kuma wanda bashi da iyali ne inda shagon sa yake to wannan shine garin sa ba ana nufin inda aka haife ka koda baka zama garin wadul nan ne garin ka ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a makka aka haife shi amma kun ga idan yaje makka kasuru yake tunda ya riga ya bar kasuru ya bar makka ya koma madina to nan kuma dutse wajen aikin ku ne za ku zo akalla ku yi kwana biyar kun sani kasuru ko rashin ta matsala ce khilafiyya tsakanin malamai madhhabin malikiyya suna ganin in dai har zakai sallah 20 a wuri daga zuwan kama ka hakikance zan yi kwana sallah 20 a wannan wurin sallah 20 kaga wuni hudu kenan cikakke suka ce to anan da ka zo sai ka ci gaba da cika sallah so kuma hanafiya suke cewa sai idan ka tabbatar zakai kwana 15 a wani kaulin nasu wani kaulin sati biyu in ka tabbatar zakai sati biyu to shikenan sai ka ci gaba da cika sallah idan kuma zakai sati biyu ba kwana 13 zakai zuwa baya to shikenan kawai ka ci gaba da kasarunka to dan mutun ya fita daga cikin sabani gara kawai idan kuka zo ku cika sallar ku in kun koma gida ku cika sallar ku wannan shine abin da yafi dacewa domin a fita daga sabani kan hanya wannan kuma ai kasaro za su yi in ta kama su ana magana idan suna cikin garin dutse sun zo ko idan suna Kaduna dutse cika amma idan sun bar dutse misali suna cikin tafiya sun je wajen abin nan wajen daga wajen Gayo misali idan suke bi ko abin da ya kama da haka a zuhur tayi ainihin shine suna kan hanyar tafiya saboda haka sai su kasaro su shi wanda yake cewa assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi yace tambaya a zamanin annabi Idris ya kasance daya daga cikin annabawa wanda suka yi yaki da kafirai to haka mu karanta a tafsiri cewa shine farkon wanda ya dauki kansa kali yayi yaki fi sabilillahi sanin hakikani sai rabbul izzati yace mallan ya halatta mutun da yake mu'amala da kudin ruwa a ci abincin da ya saya to mutane ba za su fita dayan biyu ba ko dai mutumin da aka san 100 bisa 100 ba shi da wata hanya sai tsantsan haram 100 bisa 100 ba ko shakku akan haka to wannan wajibi ne a kauce mu abincin sa saboda an san babu wata hanya da yake samu abinci sai haramtacciyar hanya akwai mutumin da zai zamo zai iya samun kuɗi ta hanyar halaliya zai iya samun kuɗi ta hanyar haramiya to anan ba a ce maka ka nisanci abincin sa ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi yafi kowa tsoron Allah da kaffa kaffa da tsantsi ne to amma yahudawa sukan yi masa kyauta ya karba sukan yi abinci ya ci kuma su suka fi kowa cin rashawa su suka fi kowa ba da kuɗin ruwa to amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan ya tafiya zuwa gare su ko kuma ainihin wasu suka zo ne suka kawo musu kyaututtuka yayi amfani da wasu ya baiwa ainihin waɗansu daga cikin sahabbai in sun yi masa abinci sun bashi yakan ce na ambata a wani munasaba cewa hatta wato ainihin zuwan da yi Khaibar wata bayhudiya ta tambaye cewa wani irin bangare na nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi so aka ce yafi son karfatar akuya to sai ta sa aka yanka akuya ta zuba guba a cikin karfata ta ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma yace to saboda haka dai idan mutum an san cewa 100 bisa 100 bai samun koda kwandala sai ta haramtacciyar hanya to anan idan ya baka abinci sai ka kauce masa shi ma ana nufin mas'ala ta kyauta ba ta gomin goshinka ba koda a ce misali ya wusatar ana a tara barawo ya gudu to kai kuma sai kai masa dako sai biya ka kudin dakonka a cikin wannan sai ka karba hani'an mari'a ko kuma kai tela ne kai masa dinki sai ya biya ka a wannan kudin kai yanzu halaliya ce ka ci mun sha fada cewa shi haramci ko halalci baya da alaka da shi kudin kansa a ta yadda ya shigo maka shi shari'a take kallo kudi zai iya zama haramun a wajen wane kai zama halal a wajen ka wannan shine shi kuma wannan yake cewa yace tambaya bayan ikama wasu limaman suna yawaita bayani zance misali sanarwa yi wa wasu mutane godiya dan yi masu addu'a ko wanin su ya halatta to ita ikama ba nuna wajibi da an yi ta kai tsaye sai an shiga sallah ba a iya samun wato wani gap tsakanin ikama da shiga sallah. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai ran da ya shigo masallaci ya tsaya a inda yake tsayawa har sai an kammala iqama gaba daya, sai ya mutane isharar cewa su dakata. Shikenan ya koma gidansa, bayan wasu mintuna sai ya fito aga kansa yana digar ruwa kawai, shikenan sai ya ci gaba kabbara harama, bai ce a sake iqama ba. Kaga mamun da yake ba irin mamun bane na yanzu. Na yanzu sai a ce a tura wani kawai. To amma kun ga kuluba tsawon da koda akalla koda alwala aka sake, ai kaga an dan samu dan lokaci. To saboda haka dai ba a nuna cewa wai dole da an kammala iqama kai tsaye in ba a shiga sallah ba aka samu ƴan mintuna ta lalace, a tana nan a matsayin ta na iqama. Wani yake cewa malam na kasance a wani lokaci idan zan yi karatun alqur'ani ina sanye da gajeren wando da singileti, yin hakan laifi ne? Wanda hadithi yace duk wanda yake so yayi zance da ubangijinsa ya karanta alqur'ani. Yanzu kana ganin idan zaka je wajen surukinka ku tattauna sai ka je da gajeren wando da singileti, ba na ji zaka yi wannan gangancin musamman wanda kake nema a baka ba kai gaba ka ba. To saboda haka akwai na dubba da ake bukata na karatun alqur'ani, ana so mutun ya sa kaya wanda yake na kamala idan Allah ya hore masa ya fuskanci alqibla da alwala da dukkan tawadu. Kun shaji kisa Imam Malik rahimahullahu ta'ala idan zai karanta aya ba aya ba hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya je gida yayi kikkiawa shiga ya sa turare da sauransu, sannan ya zo ya faɗi hadisi. To me kuke zato idan Maliku zai karanta alqur'ani min babi aula? To saboda haka akwai bukatar girmama littafin Allah subhanahu wataala. Sai dai idan aka ce shi mutumin bashi da yadda zai yi, wannan shine iya abin da Allah ya hore masa, to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wannan kun bai hana mutum yayi wani zikiri ainihin a cikin zuciyarsa, hayyalla tasbihi da abin da ya kama da wannan ba. Wanda yake cewa malam ina tambaya dangane da sallar tarawihi, je wani malami ya mana sallar tarawihi amma kaifiyar sallan shine nake da tambaya game da ingancinta. Malam ya mana raka'a 8 a tsaye, sannan yayi tahiyya, bayan tahiyya kuma sai ya tashi ya kawo raka'a 1 ya sake tahiyya, sannan yayi sallama, bayan nan kuma sai ya kabbara sallah yana zaune, yayi mana raka'a 2 a zaune kamar yadda mara lafiya yake sallah. To malam shine nake so na san ingancin wannan kaifiyar sallar. To amma dai kai sakaci da kabaro shi ba kai masa wannan tambayar ba. Abinda ya kamata bayan an kammala sai ka ce gaskiya kai baka san za a zo ayi raka'a 8 a tsaye ba. Ni abinda na sani akwai hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan yazo zai yi sallolin dare yakan yi raka'a 4 dogaye, kar kai tambaya a wajen tsawon su da kyawun su, sannan sai ya sake wa'ansu raka'a 4 dogaye, so ma kar kai tambaya dangane da tsawon su da kuma kyawun su. To malamai da suka yi fassare-fassare wasu suka ce to tunda tace raka'a 4 zai iya yiwuwa yayi tahiyya ya sallame daga 2 sannan ya tashi ya ci ko 2, ko kuma a'a da ya raka'a 2 ya zo na yi tahiyya bai sallame ba, ya tashi sannan ya ci ko 2 tahiyya ainihin ya sallame. Idan zai yi wutari to shine kaifiyoyi suka zo. In zai yi wutari misali na raka'a 9 zai iya yin raka'o'in nan guda 9 sai a ta 9 sannan zai zauna, ma'ana yayi fatiha da sura a raka'a ta farko, yayi ruku'u yayi sujudi guda 2, ya taso ya sake karanta fatiha da sura, yayi ruku'u yayi sujuda guda 2, ba zai zauna ba, ya sake tashi har sai a ta 9 ainihin ya zauna ya tahiyya. Ko kuma ya zauna bayan raka'a bibbiyu bai sallame ba, sai a ta ƙarshe a ta 9, haka idan zai raka'a 7, haka idan zai raka'a 5 ainihin a matsayin wutari. Suka ce sai dai idan zai yi wutari mai raka'a 3 to shine zai yi raka'a 2 wato ba zai zauna ba sai a ta 3, domin in ya zauna yayi tahiyya a raka'a ta 2 sannan ya tashi wutarin yayi kama da sallar magriba. Sallar magriba ce ake yin raka'a 2, ba za a sallame ba bayan tahiyya sai a tashi a ciko 1. to wannan shine abin da na sani amma ina baka shawara da Allah tunda Allah ya sa abin ma duba yi nisa sosai baki da abin da shekaran jiya ne ko jiya ka je ka samu takakken karin bayani sai ka zo ka kara mana ma sai mu karu shi wannan tambayar sa yana nuna cewa shi mutun ne wanda yake mai yawan sha'awa misali yana yin istimna'i yake tambayar hukunci mun sha amsa wannan tambaya yin istimna'i malamai da yawa sun ce bai halatta ba Allah yana cewa walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun istimna'i shine mutun ya fitar da mani da hannunsa ko da wasu dabaru nasa to Allah subhanahu wataala ya yabi bayin sa na kwarai yace wanda ya zamo suna tsare farjojin su sai dai ga a wajen matan su na aure ko abin da da musu ta mallaka to wannan babu laifi ma'ana idan muka kalli wannan aya abu yau ta ambata matan aure ko kuma ku yango Allah sai ya ce faman ibtagha wara zalika duk wanda ya nemi koma da bayan wannan ma'ana wannan abun guda biyu to wannan sune masu tsallake iyakokin Allah shi yasa likitoci da kansu suke ta duk mutumin da yake istimna'i yana cutar da jinsa yana cutar da ganin sa yana cutar da gaban sa musamman idan Allah ya tsawaita masa rayuwa zai zama daga cikin masu raunin gani da raunin ji da raunin gabbai bal suka ce wannan abu ma yana tsallaka wai affecting din yayin da zai haifa nan gaba ya zama ainihin suna cutuwa kali daya ne malamai suka ce idan mutum an jarrabe shi da irin wannan kaifar sha'awa ta ƙarshe kuma ba shi da yadda zai yi aure idan bai istimna'i ba to ko makawa babu zai iya aukawa a zina to wannan babi na irtikabu akafi dararaini matsaloli ne guda biyu suka hadu to sai a dubi mafi sauki sai a yi shin yanzu ya istimna'in shine abu mafi sauki ko ko yaje ya fasikanci to gara anan ya istimna'i din in yaso daga nan kuma sai yaje ya nemi aiki na kwadagoyi ko yi sana'a yazo ya aure dan ya fita daga ainihin wannan matsaloli Allah shi yayi mana gabaki da ajiya a bayanin da muka yi na Sayyidina Ali lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa zai bayar da wannan tuta ga wani wanda yake son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son sa sai nace yakin Tabuka to yakin Khaibar ne domin Tabuka kwata kwata ba ayyaki ba shi a cikin lafazin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah zai ba da nasara kuma ta hannun shi wanda za a ba wannan tuta din saboda haka kun ga ba ayyaki kwata kwata a Tabuka ba duk da cewa an yi kasakasai na Tabuka wanda ku shaje su da kun haddace to amma ala kulli halin dai hadithin Khaibar ne ba Tabuka ba Allah ya samu dace wannan sura da malam ya karanta suratul taha malam yake cewa suratul taha makkiya suratul taha sura ce ta makka hiya mi'atun wa khamsun wa thalathuna aya ita aya 135 ce wato kenan alisafin mutanen kufa domin su taha aya ce amma idan mun dauki lissafin mutanen madina da na makka aya 134 ce wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abinda take karantarwa inna dinallahi yusrun cewa shi addinin Allah mai sauki ne la mashaqqata fawqa at-taqati fihi babu wata wahala da ake dora wa mutum sama da yadda zai iya a cikin sha'anin addini wal maqsudu manufa dai a cikin harka addini ittiba'ul ma'murat bin abubuwa na umarce-umarcen Allah wajtinabun nawahi da kuma nisantar hane-hane bi qadari taqa gwargwadon ikon mutum bismillahir rahmanir rahim taha allahu a'lamu bi muradihi bidhalik wannan harufa guda biyu ta'un da ha'un Allah shine san abin da yake nufi da su wasu malamai su ce suna ne na Allah subhanahu wataala wasu su ce suna ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to ko dai babu abin da ya inganta ta fuska hadisi cewa taha suna ne na Allah ko suna ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda mun sha bayani a cikin fawatihu siwar waɗannan harufa Allah ya kawo su a matsayin kalubale dangane da abin da ya shafi mushrikan Qurayshawa wasu mahangar su da suke cewa suna ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kasancewa da aka ce taha sai aka ce ma anzalna alaikal qur'ana litashqa kenan kaman ace ya Muhammad ba a saukar maka da alquran domin ka wahala ba to wannan bai nuna ainihin cewa lalle Taha sunansa bane ba za ka iya tabbatar da abu ba sai lokacin da ya tabbata ta fuskan ayoyi ko hadisi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wajen karanta harafin malamai suna da fuskoki kamar uku a wajen karantawa ko dai tahe kamar yanda malam Hamza da malam Kisa'i da malam Shu'ba su uku suke karantawa tahe sai mu kowa al-imalatul kubra amma malam Abu Amr da shi da malam Warshu su kuma su ce tahe anan ne kadai malam Warshu yake al-imalatul kubra imala babba a duk qur'ani kakaf inda ya samu abin da muke kira yamala sai dai yayi ta tsaka tsakiya subbihi isma rabbika la'ala baya cewa la'ali saboda ka sai yayi ta tsaka tsakiya a duk qur'ani gabaki daya in ka cire wannan harafin shi kadai saboda haka malam Abu Amr da malam Warsh sun suke cewa tahe sauran malamai in banda wanda na ambata su kuma su ce taha kuma ba a jansa sama da harka biyu ba a cewa taha mun yi bayani cewa harufa ne guda biyar ha'un ya'un ta'un ha'un ra'un wa'annan guda biyar hayyun tahur su ba a wuce harka biyu a wajen jan su taha haka ake karantawa ina fata mun gane Allah ya ce ma anzalna alaykal qur'ana ban mu saukar da qur'ani gare ka ba ya ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam litashqa domin ka wahala shine litat aba domin ka sha wahala bi fardi ta'assufika saboda yawan bacin ran da kake yi ala kufri quraishin akan kafircin quraishawa id ma alayka illa an tuballigh domin babu abin da yake wajibi akan kai ma'aikin Allah sai dai kawai ka isar da sako aw bi kathratir riyada ko kuma a'a ana nufin ba a saukar da alqur'ani akan sa domin ya sha wahala ba saboda yawaita horar da kansa da yake yi ta fuskar ibada wa kathratit tahajjud da yawaita hana ido bacci ma'ana a wajen sallolin dare ai anzala ilayka litas'ad an saukar da alqur'ani ne gare ka domin ai nufin ka ci nasara malaman tafsiri suke cewa sababin saukar wannan sura shine da kafuran quraishawa suka ga irin jajircewa da damara da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake a wajen bautar Allah ba dare ba rana sai suke cewa su suna ga kawai ba a saukar masa da wannan qur'ani ba kawai sai dan ya sha wahala su iya fahimta suke nan domin suna daukar ibada a matsayin wahalarwa to sai Allah ya kore wannan karkataccen tunani nasu ta hanyar wahayi Allah ya ce illa tadhkiratan ai lakin anzalnahu kadai mun saukar da shi alqur'ani ne domin ya zamo tadhkiratan bihi domin ai tunatarwa da shi liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah shine ya khafu Allah yake jin tsoron Allah to idan muka duba wannan aya Allah ya ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa akwai hadisi ingantacce wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ce wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ajruki ala qadari mashaqqatuki ladanki gurgudan wahalarki to kenan wancan hadisin yana nuna gurgudan ladar da mutun zai samu mai yawa gurgudan yanda ya jiga ta ya sha wahala to ba haka hadisi yake nunawa ba abinda ake nunawa anan shine shi Allah abinda zai dora ma dan adam to ya tsaya a iya wannan abun kar ya ce sai ya wuce wannan ya jiga ta kansa sama da yadda aka dora masa wannan wuce gona da irin ba da'a bane mutum ko ku mutum ya kirkiro ma kansa wani abu ne yana ga sai ya sha wahala sannan ya samu lada misali annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ga wani mutum a rana a tsaye sai manzo Allah ya ce wancan me ya faru haka aka ce ya ma'aikin Allah ai yayi alwashi cewa zai zauna a rana ba zai shiga inuwa ba kuma ba zai zauna ba kuma azumi yake to sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ku fada masa cewa ya shiga inuwa kuma ya zauna amma ya cika azumin sa saboda tsayuwar da shigar rana ba da'a bace wahalar da kai ne kawai. Nana Aisha abinda yasa aka faɗa mata wannan hadisi, ina jin munasabar lokacin da aka zo Hijjatul Wada. Kun ga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta samu kanta a lokacin da aka yi harama aka shigo Makka, ta samu kanta a lokaci na halin jinin al'ada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan tana kuka yake cewa me ya dame ta, ta ce ya ma'aikin Allah kowa zai koma da haji da umara, amma ni zan koma da haji kadai domin ga halin da na samu kaina a halin yanzu. To shikenan sai ya ce to ai ba komai, ki yi komai abinda mai aikin haji zai yi, abinda kawai ba za ki yi ba, ba za ki yi dawafi a Ka'aba ba, ma'ana za ta yi zaman Mina, za ta je ta yi tsayuwar Arfa, za ta yi kwana a Muzdalifa, za ta yi jifa, za ta yi komai da komai abinda mai aikin haji yake yi, abinda kawai ba za ta yi ba shine ba za ta yi dawafi ba. Saboda haka da ta yi wannan abubuwa sai ta bari ta samu tsarki, sannan sai ta yi tawaful ifada. To da aka gama shine lokacin take wannan kukanta, sai manzo Allah ya ce to ta je Tan'im, shine mafi kusa daga cikin hillu wanda yake kusa da Makka, ta je can tawniya umara ta zo ta yi umara. To shine ta je ta dauro niyya umara ta zo ta yi. Kun ga ba ita ce ta zaba ma kanta ta yi wannan din ba, haka Allah ya kaddaro mata ta sha wannan wahalar. To kenan yanzu ita tunda ta yi wannan wahalhalu ba ita zaba ma kanta ba, to shine za a ce ajruki ala qadri mashaqqatiki, ladaki gwargwadon yadda kika sha wahala. Amma ka haifan makanka wahalar kai da kanka, wai dan ka dara suwa ne lada, to ba za ka yi dara su ladan ba, sai dai abinda nassi ya zo ya ce yin sa ya dara lada. Misali yanzu kaman tafiya masallaci a ƙasa, ya inganta a hadisi cewa tafiya masallaci a ƙasa ya fi lada. Duk taka kafa a rubuta wa mutum, a daga darajar mutum taku, a share masa abinda ya shafi laifinsa ko abinda ya kama da haka. To kun ga anan ba za ka ce to tunda haka ne bari kuma ka zo kai ta gudu sai ka hada gumi ba dan ladar ta karu, a wannan kuma kai ka wahalar da kanka ba dora maka aka ce sai kai wannan ba. Ina fata mun gane. To saboda haka dake nan babu cin karo tsakanin wannan aya da wancan hadisi da muka ambata. Allah ya ce tanzilan, wannan alqur'ani saukarwa ce, yace badalun minal lafzi bi fi'ilihi, wato wannan tanzilan din kaman Musa yace akai daga yin lafazi da shi asalin fi'ilin, ma'ana nazzalnahu tanzilan, mun saukar da shi saukar, wato sai aka dauke wancan fi'ili din, to shine shi wannan tanzila kun ga masdari ne, to sai ya zamo kaman shine canji ko musaya na yin lafazi da asalin fi'ilin annasibu lahu, wanda shi wancan fi'ilin shine yayi ma shi wannan tanzilan din nasaba. Shi alqur'ani saukarwa ce mimman khalaqal arda, daga wanda ya halicci sammai, ya halicci kasai, was samawatil ula, da kuma sammai wa'inda suke madaukaka, yace jam'u uliya ka kubura ka kubar wa kubara, kenan al ula jam'i ne na al uliya. Allah subhanahu wataala ya ambace su a matsayin madaukaka, kamar yadda zaci ingantaccen hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa tazara da take tsakanin ƙasa da muke kai zuwa sama tafiya ce ta shekara 500, ba a fayyace aka ce ko akan doki ko akan jaki ko a ƙasa ko a iska ba. Manzo Allah ce tafi shekara 500, sannan kaurin saman in zaka bula shi, shi ma tafiya ta shekara 500, sannan in ka wuce ta zuwa waccan san bai bi mata haka, kaga yanzu ka ce ka lissafa shekara 500 so wajen 14, ashe kenan a ce da su al'ula, wato madaukaka, wanda duk irin kwankwantan bature da ci gaban zamani ba wanda sai ce ya kuro ya je sama. Ina ai domin Allah ma ya kare gudun mutane, sai ya zama iska ta fi yawa a ƙasa, kana ƙara sama iska yana ragewa, kana ƙara sama iska yana ragewa har kaje inda babu iska kwata kwata. To shi kuma dan adam iya ƙari kirgi ta mai ce ƙariyarsa ta inda iska take kadawa ne, ko jirgin sama ba zai iya zuwa inda babu iska ba. Idan da zaka je inda babu iska, malamai suke cewa da zaka sako dutse komai girman sa ba zai yawo ƙasa ba, haka zai tsaya, saboda iskar da take kada ita za ta taimaka masa alfin yawo ƙasa din. To saboda haka ashe dan adam yana da geji, inda in yaje to daga nan dole sai dai yawo baya. Sauran labaru kuma wannan ba zai iya bayar da su ba, dan bai je inda ake wato ai zai iya kawo su ba. To wannan yana nuna wato katafaren mulki na Allah subhanahu wataala. Yace Ar-Rahman, shine sarki mai jin kai, alal arshi stawa, yace wa huwa fil luga shi al arshi dinnan a cikin luga sarirul mulki shine gado na mulki istawa Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al arshi istiwa an yaliqu bihi daidaita irin wuce ta dace da shi aqidan ahlus sunna ba za ka sifanta ko ka kwatanta ya Allah ya daidaita ba sannan kuma ba za ka kore ba duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa ganganci ne kankan ba ce ka ce ka kore ma Allah wannan kaman kana ce ma Allah ka fi shi sanin kansa da kansa saboda ka duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa aqidan ahlus sunna a tabbatar da wannan ba tare da kwatantawa ko misaltawa ko kore abun ba sai a bar shi haka wannan shine aqida ta magabata Allah ya ce lahu ma fis samawati na Allah ne duk abin da yake cikin samai wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su min al makhluqat na daga halittu wa ma tahta thara da abin da yake karkashin kasa mallan yace huwa turabun nadiyyu shine turbaya wacce take mai danshi fa in lam yakun nadiyan idan turbaya bata kasance mai danshi ba fa huwa turabun wannan shi ake cewa da shi ainihin turbaya a ce da shi turab wala yuqalu hina idhin thara to a lokacin kun ba za a ce da shi thara ba idan ba mai ainihin danshi bane saboda haka Allah subhanahu wataala yana nuna cewa kenan har abinda ya wuce ilimin mu can karkashin kasa ta bakwai din ma to duka dai halitta ce ta Allah subhanahu wataala sai yace
wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna
Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayanin gagar badau din sifofin sa yace wa in tajhar bil qawli idan ka bayyana ta fuskar zance fi dhikrin a cikin ambaton Allah aw du'ain ko ta addu'a fa Allahu ganiyyun 'anil jahri Allah dai shi mawdaci ne daga barin bayyanawar bihi da wannan fa innahu ya'lamu sirra domin shi ne yasan boye wa akhfa da mafi boyuwa minhu daga shi asir din ai ma haddathat bihi an-nafsu Allah shi ne yasan abin da rai ta bada labari wa ma khatara da kuma abin da ya darsu wa lam tuhaddith bihi raiba ta bada labari da shi ba fala tujhid nafsaka bil jahri akan haka karkace sai ka wahalar da kanka ta fuskan ainihin bayyanawa malamai sun yi sabani akan me ake nufi da asir da kuma akhfa wasu ka ce asirru shine abinda ka zo ka fada ma dan uwanka usus daga kai sai shi akhfa kuma shine abinda yake cikin zuciyarka wanda kawai zaka fada da zuciyarka koda kunnanka ba zai ji ba wasu ka ce asirru shine abinda zuciyarka ta ra'aita ta tattauna kunne bai ji ba akhfa kuma shine abinda yafi wannan boyuwa ma'ana abinda zaka yi gobe ko jibi amma kai ma baka san shi ba kaga wannan shine mafi boyuwa yanzu nan yadda muke zaune masallacin nan kowa akwai muradin sa in an fita masallaci zan yi kaza to amma kuma akwai abin da zan yi shi ma bai san zan yi shi ba sai ya fitan kawai sannan sai ya ga yayi kaza bai cikin tsarin sa bai cikin lissafin sa to wasu malamai suka ce wannan shine akhfa shi yasa malamai suke cewa dan adam ya san komai amma kuma bai san kansa ba an kwakule komai an tantance shi amma mutum bai san kansa ba domin zaka iya zaunawa yanzu ka fitar da fulanin na shekara wajen 20 she ko mutum ba zai yi sa'a 20 a ban kasa ba inda ya san kansa ba zai yi ba idan ya ga alamomin kaza zai ce wannan alama tana nuna kaza alama ka duba yanzu kwarewa ta kai hatta degree na zafi za a nuna cewa gobe kasa kaza ko yanki kaza ma'aunin zafi wato geji kaza ne ba zai wuce kaza ba to kai kuma ma'aunin gejin rayuwarka da ta rage nawa ne wane mutum ba zai iya sani ba to wannan yana nuna wato ainihin dan adam ashe gajiyayye ne tawayayye ne Allah sai ya ce Allahu la ilaha illahu Allah babu abin bautatawa da cancanta sai shi lahul asmaul husna sunaye kyawawa mafiya kyawu nasa ne malai sai at-tis'atu wat-tis'un sunaye 99 alwaridu bihal hadith wanda ainihin hadisi yazo da su wal husna abinda yake nufi da al-husna mu'annathu al-ahsan wato mu'annath ne na al-ahsan idan aka ce ahsan mafi kyau namiji al-husna mafi kyau mace to wannan gaba idan ba ku manta ba mun yi bayanai dangane da ita a lokacin da muka yi karatu a cikin suratul a'raf وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون تيوا سورة الله تسئن دترني حديث ترمذيني كما بينون تيوا سو كلين سورة الله با حديث تيوا إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة الله ينا لسورة تسئن دترني من أحصاها دخل الجنة wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to wannan hadisin ya inganta to amma shi hadisin da ya kawo adadin su Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim zuwa As-Sabur shi wannan shi kun bai inganta ba domin akwai wayansu daga ciki wanda wannan hadisin ya ambata wanda malami suka tantance cewa wannan bai zo a matsayin sunan Allah Subhanahu wa ta'ala ba akan haka sunan Allah ba su takaitu a iya 99 ba abinda wancan hadisi yake nuna wa Allah yana da sunayen da ga sifar su na kawo misali a lokacin da muke wannan karatun cewa kai yanzu ka iya cewa ina da kudi naira 200 da na tanada domin sadaka a yau kaga bai nuna 200 sune iyakar kudin ka ba akwai wasu to tunda Allah ya ce yana da sunaye 99 da wanda ya haddace su ya kiyaye su zai shiga aljanna kenan ba su kadai ne ba musamman akwai hadisi ingantacce Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa ya Allah ina roƙonka da dukkan sunayenka mafiya kyawu ko wanda ya zamo ka boye wato ko wanda ko wasu abin nan ko wasu wanda ka sanar da wasu daga cikin halittunka ko wanda ma ka boye su kwata-kwata a iliminka na gaibi wanda babu wanda ya san su to kenan ashe wannan hadisin ya nuna akwai sunayen Allah da ma bai sanar da wasu daga cikin ainihin halittarsa ba sai dai su sunayen Allah su ba ma a cewa wato wai masu kyau ne kawai a mafiya kyawu ne malame suka ce domin su asma'un ne wa awsafun sunaye ne kuma sifofi ne mu yanzu ka iya ganin sunaye a wajen mu amma ba za su dabbaku ainihin a wajen dan adam ba ta fuskan waƙe rayuwa misali yanzu a iya ce ma wani mai kuɗi kun ba shi da kokobo kaga sunan ne kawai aka da Allah mai sunan ya mana afuwa buga misali ne kawai muke yi ko kuma a zo a ce wa mutum misali mai garma kuma ko lauje ba shi da shi to akwai irin wannan abu ta suna mutum yanzu misali kaman Bassam mai yawan murmushi da Larabci to kuma sai ga shi fa kowa shan kunu kenan mu yanzu sunan da ke ga mutum to ba zai yiwu a ce wannan sifa kuma ta kasance a wajensa ba yanzu sai a ce Nasir mai taimako ila wani da wannan sunan kuma bai taimaka ma kowa to kaga wannan sunan sai a ce sunan ne mujarradi amma kuma bai iya wato ba wata sifa da take ake murata wannan abin nan din Jabir mai dora karaya kuma bai taba dora kowa ba to amma Allah duk sunansa to akwai sifa tare da wannan sunan wanda kuma ga ta nan waƙiyinta Allah shine Al-Ghafur shine Ar-Rahim shine Al-Ghani shine Al-Ali kowanne suna ne tare da sifofi to shi ya sanya malami suka ce to tunda sunan Allah da yake da sifofi ashe wani ba zai kirkiro ma Allah mujarradin suna ba in ka kirkiro masa suna ba lai zama suna hade da sifa ba kuma idan ka kirkiro shi ya kai kasancewa mafi kyau ne a mai kyau ne ma ballantana ya zama mafi kyau shi yasa malami suka ce sunan Allah tauqifi ne ba a ijtihadi ainihin a ciki Allah ya samu dace sai Allah subhanahu wataala ya ce
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا صوتك فاستمع لما يوحى.
Irin wannan zubin ayoyi suna nuna ka ta fara matsayi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Domin zaka ji wata magana ce Allah yake masa ta jawo wa a jika. Yace wa hal ataka hadith Musa. Kaman wani abokin ka ne kuke tattaunawa, shin wani ko ka ji labarin abin da ya faru a Gariziya? Ba wai magana ake masa wato ta ainihin mayar da shi ƙasa, a'a magana ta jawo shi a jika da bashi matsayi na musamman. Domin a wajen Larabawa duk lokacin da kaji an ce hal, wato kalma ce ta jawowa a jika da girmamawa. Kuma ita hal wato kaman tayi ne ake maka, in ma ka ce baka bukata sai a kyale ka. To Allah sai yake tambaye shi yake cewa hal ataka hadithu Musa, shin kwa labarin Musa ya zo maka? Mai tafsiri yace ai kada ataka, to kenan inda bai zo maka ba to yanzu ka sakunne ka je yanzu ya zo maka. Idra anaran, yayin da ya ga wuta, fa qala li ahli, sai yace da iyalansa, malam yace limraatihi, ya fada wa matarsa, wa hiya bintu shuaib, ita ce ir shuaibu, waqtulifa, an yi sabani, ayyuhuma, wace ce daga cikin su as-sughra aw al-kubra, shin kankano ce ko babbace? Wannan cewa ƴar Shu'aibu, malaman tafsiri sun yi sabani. Allah da yayi bayani cewa annabi Musa alaihi salam ya je Madiyana kuma ya sami rijiya ana ban ruwa, kamar yadda zamu zo insha Allah cikin su da kasas. To da yawa wasu malamai tunda an ce wa ila Madiyana akhahum Shu'aiba, sai suka ce to ai kenan annabi Shu'aibu shine baban wannan ƴan mata guda biyu da annabi Musa alaihi salam ya taimaka musu wajen ban ruwan dabbobin su, saboda haka kenan ɗaya da aka ba su ƴar annabin Allah ce annabi Shu'aib. To amma al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya tafi akan cewa ba wai ƴar annabi Shu'aib bane, shi yasa duk inda zaka ga tafsirin sai dai ka ji ya ce sahibu Madiyan. Yawwa, sahibu Madiyan zaka ji ya ce, amma ba zaka ji ya ce annabi Shu'aib ba, zai ambaci cewa wato ya ƴar da annabi Musa ya aura ƴar sahibu Madiyan. Saboda kada mas'ala ce khilafiyya, wasu suna cewa annabi Shu'aib ne, wasu kuma suna cewa wani babban mutum ne wanda yake ainihin salihi, Allah shine mafi sani. Sai ya ce umkuthu, ku zauna huna anan, wa dhalika, wannan ko ya kasance fi masirihi, a halin tafiyarsa min Madiyan, daga Madiyana taliban Misr, lokacin da ya tafi neman Misr. In ba ku manta ba, annabi Musa alaihi salam lokacin da yake Misr abubuwa sun faru kamar yadda zamu karanta nan gaba. Lokacin da ya samu ana rigima tsakanin Isra'ili dan kabila sa da kuma Kibti dan kabila Fir'auna, sai Isra'ili yayi kururuwa, ya Musa zo ka agaza mu. To annabi Musa alaihi salam sadauki ne, kuma duk annabawa haka Allah ya so ainihin karfafa ne. To da yaje fawakazahu Musa, da yaga wancan ya tsagalgale wancan Kibti din, annabi Musa alaihi salam sai masa dundu daya, faqada alai, kawai shikenan sai aika takarda, sai barzahu. To da ya kashe shi, wani abu ne wanda ya kasance ba a san an yi ba, aka nemi wanda ya kashe wannan kibti ba a sani ba. To shi wannan Isra'ili dai ga alama mutum ne mai rigima, bayan ƴan kwanaki kuma sai ya sake jawo wata rigimar suna yi da wani kibti din. To sai ya kururuwa cewa Musa ya taimaka masa, annabi Musa alaihi salam da ya taho a fusace ko dan dankan wannan Isra'ili, sai yake cewa a turidu an taqatura ne kamar qataltu nafsan bil ams, to kuma yaso kake kashe ni kamar da kashe wani mutum jiya? To sai wanda suke na so gane, to ashe Musa shi ya kashe wancan kibti jiya, kafin ka ce menene magana ta game gari, Fir'auna yace lalle aje a kawo shi. To saboda haka wani salihin mutum daga cikin majalisar Fir'auna ya gudu ya zo ce, ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka, manyan gari suna nan suna shawarwari cewa lalle kashe kaza ai, amma ina maka nasiha ka tsira da ranka. To annabi Musa alaihi salam shine ya fita yana wannan gudu na tsira da ran, shine ya tafi Madiyan. To da yaje yayi wannan zama na kiwon shekara 10, to bayan an bashi auren, to shine sai ya taho yana nufin ya koma garin sa. To shine wannan kissa ta faru. Yace inni anastu, ai absartu, na ga naran wata wuta, la'alli ya'tikum minha biqabas, tayu in zo muku daga ita wannan wutan in zo muku da bakin wuta shine shu'latan bi shu'latin in zo muku da bakin wuta fi ra'si fatila wato akan madosani au udin ko kuma wani itse au ajidu ala nari huda ko kuma in zo muku da ainifin bayanin hanya daga wajen wutan wuta din ai hadiyan wani mai shiryarwa ya dullani ala tariqi wanda zai nuna min hanya wa kana akhtaha ya kasance ya kuskure hanyar li zulmatul layl saboda duhun dare wa qala yace la alla wato bai ce tabbas zai zo musu da wuta ba malam yace li adamil jazmi bi wafa'il wa'di domin shi ma bai tabbata cewa alwashin nasa zai iya cika ba sai yace tayu in zo muku da bakin wuta ko garwashin wuta ko in samu labarin hanya ai nufin in zo muku da shi warwaya an rawaito annallaha ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala nada Musa ya kira annabi Musa bil wadil muqaddas a wannan kwari tsarkakakke wa arsalahu ila fir'aun ya aika shi zuwa fir'auna ya aika shi wato ainihin zuwa fir'auna shay'atul malaika sai malaiku suka raka shi wasafahu kuma suka yi hannu da shi wa khallafa ahlihi fil mawdi'il ladhi tarakahum fihi kuma ya bar iyalansa a wannan wuri da ya bar su a cikin sa falam yazalu muqimina fihi basu gushe ba suna zaune a wannan wuri da ya bar su hatta marra bihim ra'in har wani makiyayi ya wuce ta kusa da su min ahli madyan daga mutanen madyana fa arafahum sai ya sheda su fahamalahum sai ya dauke su ila shu'aibin zuwa ga shu'aibu famakathu indahu suka zauna a wajensa hatta balagahum khabaru musa hal labarin annabi musa ya je musu ba'da ma jawaza bi bani isra'il bahra bayan ya tsallake teku da bani isra'il wa gariqa fir'auna wa qaumu kuma a lokacin fir'aun da mutanansa ya zama sun nutse fa ba'athahum shu'aib sai shu'aib ya aika su ila musa zuwa ga annabi musa bi misr a misr wannan haka yazo a cikin isra'iliyat Allah shine mafi sani dangane da ainihin wannan falamma ataha to yayin da yaje gun ita wannan annar wuta allati a nasaha wanda ya tsinkayo ta qala ibn abbas yace ra'a shajaratan yaga wata bishiya ce khadra'a koriya qafat bihi wata tazo ta zagaya shi min asfaliha ila a'laha narun daga saman ta zuwa kasan ta wannan bishiya wuta ce bai za a fara tattakidu tana ta balbala ka adwa ima yakun ka adwa amma takun ma yakun wato kan mafi hasken abin da zai kasance fa waqafa muta'ajjiban annabi Musa sai ya tsaya yana mamaki min shiddati dawiha saboda tsannin haskenta wa shiddati khadrati ashjara kuma saboda tsannin korantakan wato ita wannan bishiya laha nurun bila ihraqin tana da haske ba tare da kuna ba wayuqalu ana cewa anna shajara wayuqalu inna shajarata awsaj wasu suna cewa ita wannan bishiya ce ta aduwa ko kuma dundu shi ausaj bishiya ce mai kaya galibi Hausa soro ana fassara shi da dundu ko kuma aduwa to amma galibi bishiyoyin da suke wancan yankin babu su anan sai dai a dan kwatanta ainihin sai a ambaci bishiyar da kowa ya fi sani ainihin a yankin saboda ka asalin ausaj gaskiya bishiyar bamu da ita anan amma dai Hausa soro dundu ake fassarawa ko kuma aduwa to Allah subhanahu wataala lokacin da annabi Musa ya je nudi sai aka kiraye shi ya Musa aka ce ya kai Musa inni malam yace bi kasril hamzati ace inni bi ta'wil nudiya bi qila domin an fassara nudiya da qila da qala da mushtaqatuha idan alhamza ta biyo ba a yi mata fataha qala yaqulu qul to sai dai a kawo i ba za a kawo anna ba sai dai inna qala innahu yaqulu innaha ba za a kawo a ba domin alhamza ta anna tana da halaye guda biyar hali takwas wajibi ai mata kasara hali takwas dole ai mata fataha hali biyar yajuzu fatahuha wa kasruha to idan ta zo wajen qala dole ne ai nufin ai mata kasara to shine yasa yace nan da aka ce inni kaga an ce nudiya ya Musa to anan sai mai tafsiri yake cewa anan abinda yasa aka yi mata kasara an fassara nudiya da qila to kun ga qila mushtaqat ne na qala yaqulu qul qila to kenan abinda zai biyo sai zama i wa qari'a bi fathiha an karanta kuma da yi mata fataha wato al-imam abu amr da shi da ibn kathir sun karanta abin nan anni ana rabbuka anni ana rabbuka dan su ma suna yi ma ya atul idafa fataha idan alhamza ta biyo saboda haka sassa anniya ana rabbuka to to idan an dauki qira'atu bi taqdiril ba sai an kaddara ba kenan nudiya ya Musa bi anniya ana kasancewar ni aini ne ubangijinka mallan yace ta'kilul ya'il mutakallim shi wannan ana an karfafa waccan ya'unce da aka ce inni ya'ul mutakallim Allah yace inni ana rabbuk tabbas ni dinna ni ne ubangijinka fakhla'na 'alaik kwabe ta kalmanka innaka bilwadil muqaddas don kai kana kwari wanda yake abun tsarkakewa shine al-mutahhar abun tsarkakewa aw al-mubarak ko kuma abun yi wa albarka tuwan mallan yace wannan tuwan badalun aw atafu bayanin ko dai tuwan ya zamo badal ne na shi wancan alwadil muqaddas ko kuma ya zamo atafu bayanin ne domin alwadil muqaddas din yana da bangarori to shi tuwan sai ya zamo iya wannan yankin atafu bayanin kenan shine yake cewa bit tanwin wa tarkihi ko dai a ce tuwan ay masa fatahatani ko kuma ainifin ya zamo a ce tuwa ba tare da an yi tanwini ba mallai yace bi itibaril makan idan an yi la'akari cewa sunan wuri ne wa ghairu masrufin kuma ba za a yi masa ba zai sarrafa bal ta'anif saboda ainifin matantaka saboda an kawo ya'ul abinna an kawo aliful maqsura duk galibi daga ya'ul aliful maqsura zaka samu cewa sunan mace ne kubra salma salwa da sauransu yake cewa bi itibaril buqa ma'al alamiya idan ai la'akari cewa wuri ne kuma alami shi alami la yansarif sai yace wal khal'u shi kwabe takalmi da aka ce yayi ta'zimun domin girmama wannan wurin aw tabarruk ko ku a'a ana so ya kwabe takalmi kafarsa ta taba wannan wurin mai albarka ولأن الهفوة دومين توبي تاكرمي تواضع قسقن تدكين لله قال وقيل أوتفدر أكتسي أمير بخلعهما أم أمر سيش يكبي تاكرما لنجاستها دومين نجستوان تاكرما لأنهما كان من جلد حمار ميت دنسون قسن تينا فاتن وتعين فين جاكين موشي غير مدبوج كومبا أجيمي سبا كما روى روية عن السدي كما يند عين فين أكا روية ودك السدي شي سدي ينا دك تكين واتو متاني ما سرولي تفسك رواية شي سن يما قادم إدن أكا ساميشي أتكين سلسلة تك إسنادي سي أتي سلسل سلسل كذب واتو جير مقاليتا galibi inda ba an samu an inganta hadithin ta wata wani isnadin ba to ba a fai ainifin karba inda ya suddi ya shigo ainifin a ciki ba yace wa anakhtartuka kuma ni na zabe ka min kaumika daga mutananka fastami' lima yuha saboda haka ka kasa kunne zuwa ga abin da za a yi maka wahayi sai Allah ya ce
innani ana Allah la أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدى
الله سبحانه وتعالى يكي فتا مع النبي موسى ونم فتاتي دي كي جيدا كنن سباساكو ونم باك علم الدرجة بسي يتي إنني أنا الله tabbas ni dinnan mai maganan nan ni ne Allah wannan kalmar shedan bai isa ya fade ta ba yana fada nan take zai tashi daga aiki kun ga Sheikh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala kamar da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake to a cikin fatawa ta sa yace Sheikh Abdul Qadir akwai lokacin da yake kwance kawai sai ya ga haske iyakar idansa sai ya ga makeken gado sai yaji ana cewa ya Abdul Qadir ana rabbuka bai ce ana Allah ba ana rabbuka kada gafartu laka sai yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim nan take mudus ba haske ba gado ashe shedan ne ibn taymiya yake ta kaga sanin sa da Allah shi tsiratar da shi da wani bigi bagiro ne irin na yanzu to shi shikenan ya samu abin ce fa ne sai ai ya ga Allah azo ai ta ciwa-ciwa to amma shi kawai ya san cewa shedan ne zai yi wannan to anan sai Allah ya ce innani ana Allahu, tabbas ni dinnan mai magana ni ne Allah, kuma la ilaha illa ana, babu abin bautatawa da cancanta sai ni kadai, saboda haka fa'budni Musa ka bauta mun, wa aqimis salata, kuma ka tsayar da sallah da zikiri domin tunani. Wannan da zikiri an yi mata fassarori akalla guda uku, ko dai da zikiri shine litadhkura ni fiha, domin ka ambace ni a cikin sallan. Sallah idan muka duba tun daga farkon ta har ƙarshen ta zikiri ne, babu halin da zaka wofintu daga ambatan Allah ko tuna Allah. Shi yasa zaka idan kana tsaye, ko dai ya zama kai ne kake karatu a sallar, ko kuma janka ake kai mamuni, to idan kai limami ne karatu kake, in kai mamuni kana sauraron karatun, kana fassara abubuwan da ake faɗa a zuciyarka, ana kammalawa zaka ce Allahu akbar, kana duka wani tasbihi zaka yi, kana tasawa sami Allahu liman hamida, ma'ana ba gabar da babu ambatan Allah a cikin sallah. To kenan ka tsayar da sallah domin ka ambace ni a cikin ta, kenan da zikiri sai zama idafatu al masdar ila fa'il ila maf'ul, ko kuma a'a li zikiri iyyaka, ka tsayar da sallah domin ainifin na ambace ka, fadhkuruni adhkurkum, in kuka ambace ni ma zan ambace ku, ma'ana in ka tsayar da sallah ka ambace ni ma zan ambace ka a cikin al'umma ta mala'iku, ko kuma a'a li zikiri kamar da zo a cikin hadisi a lokacin da ya zamo katuna. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha mata ma dhakaraha, har zuwa ƙarshen hadisi. Duk mutumin da ya bacci ko ya manta sallah, to sai ainihin yayi ta lokacin da ya tuna, saboda Allah ya ce wa qimi salata li dhikri, to anan kenan a lokacin da ka tuna. To akan haka sai yanzu mutumin da ya manta sallah, mantuwa aka jarrabe shi da ita, ba zai yi laifi ba a daidai wannan lokaci. Anan sai mai tafsiri yake cewa li dhikri fiha, saboda ambato na a cikin ta, ay li tadhkurani fi salati, domin ka ambace ni a cikin sallah, fa inna mushtamilatun ala kalami, domin sallah ta tattaru a bisa zance da ni. Inna sa'ata, tabbas ita alqiyama atiyatun, mai zai kewa ce, akadu ukhfiha, na kusa in boye ta anin nasu daga mutane, wa yadhharu lahum qurbuha, sai ya zama kusacanta ya bayyana ga mutane bi alamatiha, ta hanyar alamominta, litujza fiha, domin a saka a cikin ita alqiyama din kullu nafsin, a saka ma kowace rai bi ma tas'a, da abin da take aikatawa bihi da shi, min khairin na alkhairi aw sharrin, ko kuma ainihin sharri. Wannan akadu ukfiha, malamai sun yi mata fassarori daban-daban. Wasu suka ce abin da ake nufi, Allah yana cewa akadu ukfiha, irin yadda nake boye tashin alkiyama, na kusa ma na boye wa kaina ita. Haka kiran Ibn Mas'ud take, akadu ukhfiha li nafsi. Wannan shine fassara ta farko, sai dai ba abin da zai boye a wajen Allah subhanahu wataala. Fassara ta biyu, akadu ukhfiha, kalman khafiya tana zuwa da ma'anoni, akwai wato abin da ake cewa zawatul addad, kaman as'asa, kunga as'asa tana nufin adibara, tana nufin akbala. To sai wasu malaman tafsiri suka ce akadu ukhfiha, na kusa in bayyanar da ita, ma'ana dab take da ta tashi, na kusa in bayyanar da ita don a saka mu kowa abin da ya aikata. To sai dai wasu malamai suka istidraki suka ce idan kalman khafiya tana so ta nuna bayyanawa, tana zama thulathiya, da sai a ce akadu akhfiha, ba ukhfiha ba, domin akhfa yukhfi ruba'i ne, mafi yawan abin da yake zuwa shine abin da ake boyewa. Amma idan aka ce khafiya yakhfa akhfi kaza, to zai zama udhiruhu, ina bayyanar da shi. Wasu malaman suka ce a'a, abin da ake nufi akadu ukhfiha, na kusa in boye hatta bayanin alkiyama ma, ma'ana Allah ya ki fada ma kowa akwai wani abu shi alkiyama. Annabawa da mala'iku da ƴan adam a ki fada musu akwai alkiyama, kawai sai dai a ganta, ba zato ba tsammani. To wasu malamai suka ce wannan shine ainihin fassaran, Allah dai shine mafi sani. Saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa fala yusuddannaka, kariya kange ka, shine yasrifannaka, kariya kawar da hankalinka anha daga barinta, ai al-imani biha, kar wato ainihin ya kautar da kai daga barin imani da ita malla yu'minu biha wanda bai imani da ita ba wattaba hawahu ya bi san zuciyarsa fi inkariha a cikin musun aukuwarta idan kai haka fatar da sai ya zama ka halaka ai tahaliku sai ya zama ka halaka in su ditta anha idan aka toshe ka ainihin daga barinta wannan malaman tafsiri suka ce ana magana da annabi Musa na alaihi salam ba wai ainihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba sai Allah ya ce
wa ma tilka yaminika ya Musa qala hiya asaya tawakkau alaiha wa ahushu biha ala zalami أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى
الله سبحانه وتعالى